Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna da rahoto akan wani kwamiti da gwamnatin jihar Niger ta kafa kafin mu bude layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku.
Assalamu alaikum jama'a. A Najeriya a cikin wannan mako ne mutane biyu suka fidda sanarwar bayyana kansu a matsayin shugabannin kungiyar Boko Haram. Wannan takaddamar shugabancin ta haifar da baraka wacce ke nuni rarrabuwar kawuna akan nasaba da aqidar kowanensu kan yadda kungiyar take ayyukanta arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin tafkin Chadi. A labaranta na mako-mako, kungiyar IS ta bayyana sunan Abu Al-Musab Al-Barnawi a matsayin wakilinta na Boko Haram. Sanarwar na IS bai yi bayani dalla-dalla ba, amma abin lura akan shi ne akwai alamu da ke nuni cewa an tsige shekau daga mukaminsa, wanda shi ya rinka jagorantar hare-hare da kungiyar ta rika kaiwa tun daga shekarar 2009. Rahotanni da kafar yada labarai ta Sahara ta fitar sun rawaito cewa Al-Barnawi shi ma ya fitar da wata sanarwa inda yake kalubalantar shekau. Wani mutum da ya yi ikirarin cewa shi ne shekau ya mayar da martani a wata sanarwar faifai na sauti mai tsawon minti 10 kan juyin mulki da aka yi, wanda aka saka a shafin sadarwa na YouTube kafin daga bisani aka cire sautin. A cikin jawabinsa, shekau ya nanata matsayinsa na daukan ragamar shugabancin kungiyar, inda yake cewa Al-Barnawi wani tsohon dan mamban kungiyar ne, sai dai kuma yana kokarin haifar da husuma ne tsakanin ƴan kungiyar. Jami'ar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci na zabukan majalisun garuruwa da na birane da aka yi. Har yanzu jam'iyyar ta ANC ita ce kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru, amma jam'iyyar ta marigayi Nelson Mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Masu fashin baki sun ce masu jefa ƙuri'un sun fusata ne na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hanci na 'yan siyasa. Har yanzu babu wani gwani a Johannesburg, birni mafi girma kuma cibiyar tattalin arzikin ƙasar da kuma kewayen birnin Pretoria, inda jam'iyyar hamayya ta Democratic Alliance take kokarin yin tasiri. Jam'iyyar adawa ta DA ta kunyata jam'iyyar ANC ta hanyar doke ta a wata mazaɓa mai suna Nelson Mandela Bay, wanda aka ba sunan jigunan na ANC. Wani mai fashin bakin siyasa, Somodade Fakeni, ya fadawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa akwai ban mamaki irin yadda jam'iyyar ANC ta rasa tagomashi a idanun mutanen ƙasar. Jama'a, kuna shan wa'annan labarin ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Wani jami'in adawa na ƙasar Sudan ta Kudu ya ce ya kamata shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka da ke taro yau Juma'a kenan su amince da girka rundunan tsoma hannu ta sojojin ƙasashen waje a wannan ƙasa wanda yaƙi ya lalata. Har yanzu ana zaman ɗarɗar sosai a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, bayan da aka kashe mutane 300. Aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabza wanda aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige. Shugaba Salva Kiir ya ce ba a buƙatar ƙarin sojojin ƙasashen waje kan na Majalisar Ɗinkin Duniya da suke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a yanzu. Amma kuma wakilin 'yan adawa na Sudan da ke ƙasar Ethiopia da ƙungiyar Tarayyar Afirka da ake kiran shi Goyle Yoyo ya ce akwai bukatar sojoji da za su shiga domin raba tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Baba Yakubu Makeri ya karanto. Gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti domin binciken rikicin mutanen ƙauyen Kofa da sojoji da ya yi sanadiyar wasu mutane. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali na ɗauki da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kafa kwamitin da zai tantance asarar da aka tafka a rikicin da ya tashi a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mutanen wani ƙauye mai suna Kofa da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Boso a ranar Alhamis ɗin nan da ta gabata. A wani taron da ya haɗa dukkanin shugabannin tsaro har da na sojojin ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin gwamnan jihar Niger Honorable Muhammad Ketso, an baiwa kwamitin sa'o'i 24 da ya tattaro bayanan dalilin tashin hankalin da kuma yin sulhu a tsakanin masu rikicin. Kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa shi ne ya yi wa manema labarai ƙarin haske akan aikin wannan kwamiti.
Manyan-manyan da suke da tawon da suke ƙauyukan, an yanzu kwamitin za ta je ta same su, za a zo da su meeting. Kuma duka an ƙara cewa yanzu ma a sadu a fadan gidan sarki.
Ko da yake dai har ya zuwa yammacin juma'an nan babu adadin yawan mutanen da aka kashe a hukumance, amma bayanai sun nuna cewa an samu ƙarin adadin yawan mutanen da suka mutu. Akwai dai bindigogin sojojin da suka yi ɓatan dabu a lokacin rikicin. Babban jami'in tsaro a ofishin gwamnan jihar Niger Colonel MK Maikundi ya ce ana ƙoƙarin karɓo waɗannan bindigogi.
Har yanzu akwai bindigogin sojoji a ciki. So ana son a tabbata cewa an samu su ba tare da wani tashin hankali ba.
Bindigogin sojoji nawa ne suka ɓata yau?
Eto ba ƙayyade wata kuna saboda ana cikin lissafi, kaga abin ta faru jiya.
To sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kabilar Gwarin Alhaji Awaisu Giwa ya yi hannun ka mai sanda ga 'yan kwamitin.
In za a sa 'yan kwamiti a sa waɗanda jami'an tsaro wanda suka san dokoki, aka kuma sa lauyoyi, a kuma sa manya-manya alƙalai wanda za su binciko menene ya sa ya faru, masu adalci.
To amma na shige ɗan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar ƙaramar hukumar ta Boso Malik Madaki Boso ya ce an sake yin wani kisan bayan da gwamnatin ta sanya kwamiti.
Ni dai bakin ciki na kuma da ya ƙara damuwa yau bayan kwamiti da gwamnati ta sa. Bakin ciki na shine yau kuma ranar Juma'a da suka shiga ƙauyen nan, kuma aka kona gida, aka kona kuma mota, har aka kashe wani soho.
Ka samu adadin wanda suka mutu?
A jiya kenan sojoji mutane 8, mutanen mu kuma sama da mutane 10.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha, kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To, mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To, muna jin ka.
Sunana Yawu Sulaiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, me har ra'ayin?
Yau ra'ayi ne ya ta'allaka ga wannan rahoto ne naku na ƙarshe. Zan jawo hankalin ga talakawa 'yan Najeriya. Yana da kyau mu ba da kokari kwarai da gaske wurin ba da ci gaban zaman lafiya a cikin Najeriya da ainihin kewayenta. Yana da kyau inda talaka yake ya ba da tasa gudunmuwan ba tashin tashina ba, a kwantar da hankali. Duk abin da kwanciya hankali zai ba ka, ba rashin shi ba zai ba ka ba, kawai ne alka.
To, da alama layin ta katse, mun gode da wannan ra'ayi naka. Ga waɗanda wannan lokaci ne kuka lalubo wannan tasha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma mun bude layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Yau kuma rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. Muna fatan za a kira Allah kuma ya bada sa'a, don da alama ana samun matsala da network a yau. To, mun samu kira daga jihar Rivers. Salamu alaikum.
Do, digariba, Kebbi State, Danko Zagu.
Wani yare kake yi? Hello? To, ita ma layin ta tafi. Ma sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama yau layukan waya din suna bamu matsala. Ga waɗanda yanzu ne aka lalubo wannan tasha, mun bude layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku. Kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. To, mun samu kira daga Maiduguri. Salamu alaikum. To, yau mun samu matsala.
Kamar mu dambuwar, ina ganin alamar gwamnatin jihar Borno ta ware mu ne, mu a gwamnatin Najeriya, shi yasa abun ya dame ni.
To, mallam, ka fara magana, baka bayyana sunanka ba.
Yusuf Ahmadu Tubob.
To, me mi an ra'ayinka, don mun same ka a tsakiya ne, ba mu gane farkon abin da ka faɗi ba.
Eh, ra'ayina shi ne kamar a dambuwar tsakani da Allah, mu gwamnatin Borno State ba ta mana adalci.
To, a shi ne mun ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Sai ka
yanzu mun hanya ma gashi nan an cire mu a ciki tun da malaka talla ya hau har yau, babu wani abun da aka yi mana. Wai na ka zo ka gani a dambuwar, hanya gashi nan ko ta ina ruwa ya ciki ta ko ina, kuma ana gyara sauran anguwanni mu da suke ba mu, wai ko ba mu siyasa ne, ma ni ban sani. Rashin mutunci kawai ya taso abin da suke mana, gaskiya ba su yi adalci ba. Tsakani da Allah za su duba su gyara, kuma su duba su gyara. In ba za su duba su gyara ba, kuma mun ma lokacin zaɓe ya zo kar su kawo mana bakwatinsu.
To, muna fatan mun gode da wannan ra'ayi, muna kuma fatan waɗanda ka bayyana ra'ayin ko kuma gwamnatin jihar Borno ta ji wannan bayani naka, tare da fatan kuma za ta share maka hawaye. To, da alama mun samu kira daga jihar Adamawa. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Yawa, muna jin ka.
Sunana Aliyu Adamu.
To, mallam Aliyu, me an ra'ayinka yau?
Na daɗe ina neman kiran ku, ban same ku ba, sai ina muku fatan alheri. Allah sa ku tashi lafiya.
To, mun gode.
Madalla, na gode sosai.
To, yanzu mun samu kira daga jihar Abia. Salamu alaikum. Malam ko malama na Abia, kuna ji na? Salamu alaikum. To da alama layin abiyan ko an samu matsala. To assalamu alaikum Kano, kuna ji na? Kano kuna ji na? To yau dai akwai matsala a layukan na wayar mu. Muna fatan ma sauraron mu za a gafarce mu, wannan ba laifin mu bane. Matsala ce ta na'ura wanda akai-akai akan samu. Kada dai amince. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum yake so. Muna kuma kare gode muku ga dukkan masu sauraron mu wanda suke samun dama, da waɗanda kuma ake kokari ba samu kamar malamin nan na ƙarshe wanda yace ya dade yana neman mu. Muna fatan za a ci gaba da neman mu. Sarto mun samu kira daga jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam dan Allah, in radio ka tana kunna ka kashe ko?
Eh, na da hira gurbin radio.
Yawa, to da wa muke magana?
Da Muhammadu Jero daga Gacha.
To me an ra'ayinka yau?
Ni ra'ayi na kira nake ga talakawan Najeriya. Da su yi addu'a. Allah ya daidaita mana ƙasar nan. Ya ce ana magana tsoron asiri ko kama wani da sauransu. Talakati addu'a, Allah ya taimaka mana gwamnatin nan. Allah ya taimaka Buhari a kan lamarin gwamnatin da ake ciki.
To amin suma amin, mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari mu yi makwabciyar Yobe din jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Kina magana da Ibrahim Muhammad da Gitis Garau local government.
To Malam Ibrahim, me an ra'ayin ka yau?
Ra'ayina shine ga shugabanninmu su duk tausayi mu, su rinka biyan mu albashin mu akan kari, saboda wasu mu suna rasa ra'ayinsu. Dai
to ina fata
suna cikin wahala.
Eh, to Allah sa shugabannin sun ji wannan bayani naka. To daga Bauchi bari mu je a Baikuta. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana Nasiru Adamu Indaba ji daga Baikuta.
Malam Nasiru,
ra'ayina shine ina wa shugaban kasa Muhammadu Buhari fata alkhairi a dukkan lamuransa baki daya.
To amin,
ina kira gare shi don Allah ya saukaya wa talakawa. Anan dai kuka yanzu haka da muke kusa da bakin boda, ana sayar da buhun shi 2016 da 2017 da wani talakawa za su ji. Shugaba Buhari ya tuna a 2011 ya yi kuka ya kwalla da hawayensa saboda talakawa. Don Allah ya duba talakawan nan.
To Allah Ubangiji ya sa ya ji wannan sako naka. Zamu sake komawa Bauchi. Assalamu alaikum. Malam ko malama na Bauchi, kuna ji na? To da alaman layi. To zamu sake komawa Kano. Assalamu alaikum. Kano kuna ji na?
Wa alaikum assalam.
Yawa.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Ine injiniya Isa Adamu daga cikin gonsan wuri Kano Kano State.
To injiniya, me an ra'ayinka yau?
Ra'ayina ina yi wa Buhari fatan alkhairi.
To
Ubangiji Allah ya taimake shi.
To mun gode, Allah ya taimake mu duka. Assalamu alaikum jihar Kebbi.
Ina magana da Buhari Yahaya.
To Malam Buhari, muna jin ka.
Da Allah, ina son gwamnan Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ra'ayin da ya kawo na cewa a rage ma'aikata a ƙananan hukumomi. Wannan abin ba zai haifar da kuɗin bayan rashin aiki da sata da tsagaiki a cikin ƙasa.
To mun gode da wannan ra'ayi, bari mu sake koma jihar Adamawa. Assalamu alaikum Adamawa, kuna ji na?
Eh, ina jin ku.
To Adamawa muke ko?
Adamawa muke, Jimeta Yola.
To me an sunan malamin?
Abu Sani Olala daga Runde a unguwar Jimeta.
To me an ra'ayinka yau?
Ra'ayina sai godiya, mun ƙasa addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya da abinci, Allah ya tabbatar da Allah ba mu da munar albarka.
To amin sunmu amin, mun gode. To bari mu yi Kanan Dabo. Salamu alaikum Kano.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Ni ne Nuhu daga ƙaramar hukumar Sumaila jihar Kano.
To Malam Nuhu, me an ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shine dan Allah ku sanar da wato kukana ga shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, dan Allah ya taimaka a ƙananan manoma daga ƙauyuka.
To Muna fatan ya ji wannan sako naka. To bari mu karkare da Gombe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To muna jin ka.
Muna magana da Musa Abubakar ne daga Gombe.
To Malam Musa.
Yawa da wata nan shine don Allah ta baka dan bude mana bodan nan dai mu samu shinkafa da dan kaci. An kuma shinkafa har gida ma ne da 400 ne sai ya tawo. Har gida kwano 1 ne da 400.
To Malam Musa.
Allah.
To muna fatan hukumomi sun ji wannan kuka taka da wannan kuma muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Ga mamadi dandanan da wasanni amma a takaice.
Zan fara ne da wasannin Olympic da ake budewa a yau din a Rio de Janeiro ƙasar Brazil. Inda waɗansu daga cikin 'yan ƙasar Rasha kamar Yalinya Stefanova da ta kasance farko na waɗanda aka kama da laifin amfani da magungunan sa kuzari ba za su halarci wasannin ba da ake zaton kusan rabin al'ummomi na duniya wato mutum ɗaiɗai har biliyon uku za su kalla a yau. Gwarzon wasan ƙwallon ƙafa ɗan ƙasar Brazil wato Pele ya sanar a yau Juma'a nan cewa ba zai samu zuwa hura wutan fara wasannin ba saboda ciwon da yake jikinsa. A wasan ƙwallon ƙafa Tottenham ta solle Inter de Milan da ci 6-1 a yau din nan a wasan da suka yi na sada zumunci. Shi kuma ɗan wasan ƙasar Morocco wato Mohamed Sissoko ɗan shekara 31 da haihuwa ba zai buga ma Montpellier kullo ba saboda ba su shirya ba a tattaunawa da suka yi saboda kullo yarjejeniya. Wani mai boxing dan kasar Morocco Hassan Sada dan shekaru 22 da haihuwa ya shiga hannun 'yan sanda ɗazun nan. An kama Hassan Sada ne da laifin yi ma mata biyu fyaɗe. An kama shi a dab da buɗe wasannin na Olympic. Mamadu Danda, sashen sanarwa na Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Al'ummar duniya na fuskantar mugun kalubale daga yakin tafkin Chadi wajen murkushe kungiyar ta'adda ta Boko Haram. A wani hannu kuma ana kokarin taimakawa waɗanda rikicin da kungiyar ta haddasa ya jefa rayuwarsu cikin tagayyara da suke buƙatar taimakon jin ƙai. A wajibin da ta yi wa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a majalisar Samantha Power ta bayyana irin labaru masu susa zuciya da ta ji daga wasu mutane yayin da ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran da suka arce daga rikicin Boko Haram. Ta ji yadda aka wawure kadarorin mutane daga gidajensu, kana aka ƙone gidajen, an kashe maza da yara maza. An yi wa mata fyaɗe tare da sace mata da yara mata. Ta ce wajibi ne sojoji su ƙara ƙaimi a yaƙi da Boko Haram, in ji jakadiya Samantha Power. Ƙawancen sojojin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da dakaru daga ƙasashen Benin da Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya suna taka rawa wajen inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen da tsara shiri. Da kuma musayar bayanan asiri. Duk waɗannan ƙoƙarin sun haifar da sakamako mai kyau cikin 'yan watannin nan da suka gabata, da suka haɗa da sako dubban mutane da aka yi garkuwa da su. An lalata sansanonin 'yan ta'addan da dama tare da ƙwato kashi 75 cikin 100 na wuraren da Boko Haram ta mamaye a da. Jakadiya Power ta jaddada cewa yaƙi da Boko Haram dole ne ya mutunta 'yancin bil'adam. Jakadiya Power ta yaba wa ƙungiyar tarayyar Turai da Birtaniya dangane da taimakon da suka baiwa dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ƙungiyar Boko Haram. Ta lura da taimakon da Amurka ta ba dakarun na kuɗi dala miliyan 71 da taimakawa da masu ba da shawara da dabaru da kuma kayan aiki. Ta ƙarfafa ƙasashen da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya da su ƙara taimakon da suke bayarwa akan wannan ƙoƙarin da ke da mahimmanci domin murƙushe ƙungiyar ta'addancin. Bacin ƙarfafa sojoji bisa ga yaƙin da suke yi, kamata ya yi a ƙara mai da hankali akan buƙatar taimako na jin kai, inji Jakadia Fowa. Cikin shekaru biyun da suka gabata, Amurka ta bada taimako na jin kai na fiye da dalar Amurka miliyan 281 ma kasashe da rikicin Boko Haram ya shafa, amma duk da haka akwai karancin kuɗi. Akwai mutane kimanin miliyan 2,500 da suka zama ƴan gudun hijira cikin kasashensu. Wasu 150 an tilasta musu ficewa daga iyakokin kasashensu. Abin lura da shi shine cikin masu gudun hijiran fiye da kashi 90 cikin 100 sun samu mafaka ne da ƴan uwansu. Wannan kuma shaida ce ta nuna kauna da soyayya da ke yankin duk da mugunta da kisan gilla da kungiyar Boko Haram ta aiwatar. Yanzu ne lokaci da ya kamata al'ummar duniya su ƙara ba da taimako saboda agazawa waɗanda suke rayuwa cikin kunci a yankin tafkin Chadi. Lokaci ne na ƙarfafa dabi'u masu kyau domin a murƙushe shaidancin Boko Haram, inji Jakadia ya Fawa. Wannan shine shirin mirar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
A Najeriya cikin wannan mako ne mutane biyu suka fitar da wata sanarwa na bayyana kansu a matsayin shugabannin kungiyar Boko Haram. Wannan takaddamar shugabancin ta haifar da baraka wacce ke nuna rarrabuwan kawuna da ke tsakanin su ƴan Boko Haram akan aƙidar kowane su kan yadda su ainihin kungiyar take gudanar da ayyukanta arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin tafkin Chadi. Labaranta nan mako kungiyar IS ta bayyana sunan Abu Musab Albaranawi a matsayin wakilinta na Boko Haram. Jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci na baya a zaɓuɓɓukan majalisun garuruwa da na birane wadda aka yi. Har yanzu dai jam'iyyar ta ANC ce ke kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru, amma jam'iyyar ta marigayi Nelson Mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariya na launin fata. Masu fashin baki sun ce masu jefa ƙuri'an sunan sun je su yi ƙuri'an ne a cikin fushi na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hanci. Wani jami'in ƙungiyar adawa na ƙasar Sudan ta Kudu ya ce ya kamata shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka da ke taro yau Juma'a su amince da girka rundunar tsoma hannu ta sojojin ƙasashen waje a ƙasar wanda yaƙi ya lalata. Har yanzu dai ana zaman ɗarɗar sosai a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, a bayan da aka kashe mutane 300. Aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabzawar da aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige. Shugaba Salva Kiir ya ce ba a buƙatar ƙarin sojojin ƙasashen waje kan na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar a yanzu, amma kuma wakilin 'yan adawa na Sudan ta Kudu a ƙasar Ethiopia da ƙungiyar tarayyar Afirka ya nuna cewa akwai buƙatar haka don saboda su shiga tsakani. Wani limami da ke zaune a nan Amurka, Fethullah Gulen, ya yi tir a kan takardar samanci da aka bayar a kama shi wanda hukumar Turkiyya ta bayar. Suna zarginsa zamowa wato kanwa uwar gami kenan wurin juyin mulki da aka so a yi a watan da ya shige. Gullin ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa shi ba shi da masaniya a cikin wannan abu.
To, a gaishe ka, Allah kuma ya kyauta. Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ne ke fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.